Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta ba da tabbacin cewa ta samu rahoto ko bayani daga kasar Ingila dangane da kamawar da aka yi wa tsohon ministan mai ta Najeriya Mrs. Alison Madueke da waɗansu mutane guda hudu akan zargin cin hanci da karɓar rashawa, wanda yau ne ake sa ran za a gurfanar da su a gaban kuliya domin a fara yi musu shari'a ga dangadan. Wannan matakin dai ga dukkan alamu haƙa ce ta fara cimma ruwa ta Janar Muhammadu Buhari, shugaban Najeriya, wanda ya dade yana kurari da kuma haɗa gwiwa da ƙasashen ƙetare domin taimaka kawo Najeriya wurin kamo ko dawa da makudan kuɗaɗe da ake zargin an sama da faɗi da su zuwa ƙasashen ƙetare su dawo Najeriya domin a ci gaba da yi wa al'ummar ƙasa ayyuka. Dangane da wannan matakin ne, ƙungiyar nan mai fafutukar yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa ta ƙasa da ƙasa, wato Transparency International ta Najeriya, ta ba da sanarwar jinjinawa da yabawa irin wannan matakin da ake ɗauka, tare da yin kuma gargaɗi ga lauyoyi da alƙalai na Najeriya cewa su tabbatar da sun yi wa ƙasar adalci domin kada a ci gaba da dogara ko amincewa da ƙasashen ƙetare fiye da ƙasa Najeriya. Ga daya daga cikin daraktocin kungiyar ta Transparency International, wato Awul Musa Rafsanjani, da ƙarin bayani akan sanarwar da suka rarraba wa manema labaru dangane da wannan matakin da Ingila ta ɗauka.
Muna fatan cewa sauran wanda suka ci amanar ƙasa da suka ci kuɗin ƙasa shi ma za su fahimci hukunci da tsaro, kuma sannan mun yi alƙawari da irin yadda waɗanda suka ci amanar ƙasa, musamman waɗanda aka samu suke da hannu kan sace kuɗaɗen ƙasa, yake zuwa kotu, kotuna sai suka sami wato damar kan kada a yi musu tsaro ko kuma kada a yi a tuhume su ko kuma kada a ce su dawo da kuɗaɗen da suka sata. Mun yi Allah wadai da irin waɗannan hukunci da kotuna suke ba wa waɗannan aljalaman ƙasa.
To yanzu idan ka yi la'akari da cewar a Najeriya an samu irin waɗannan matsalolin a baya, inda shari'o'in ba su gamsa da jama'a ba, sai shari'a daga ƙasashen waje ake samun gamsuwa a kai, wannan bai nuna cewar alƙalan Najeriya ko wasu daga cikinsu na da sauran ƙalubale a gabansu ganin cewa an daina ma ba da imani ko amincewa akan ayyukan da suke yi?
Shi ne muka ce abin kunya ne ga mantukan cewa, misali a jambe gari kotun Najeriya ta wanke shi kan cewa ba shi da hannu akan zace-zacen da yi, amma sai ga wasu kotu a can Birtaniya a New England ta same shi da laifi har ma ta tuhume shi ta kuma ɗaure shi, saboda ta ganin cewa wannan abin kunya ne ga alƙalan Najeriya, dole ne tashi su wanke kansu su tabbatar da kan cewa sun samu tsarki don ɗan Najeriya su ta da su da kuma da irin aikace-aikacen da ke, in ba haka ba ɗan Najeriya ba za su ci gaba da amincewa da su ba, kuma zai zama babban abin kunya kan cewa an same su da hannu don yin kwance ga waɗanda suke cinci amanar ƙasa.
An baka ganin kamar watakila dokokin Najeriya ne ke baiwa wannan wanda ake zargi da sata dukiyoyin ƙasar Najeriya damar walwala ba tare da an yi nasara a kan gurfanar da su a gaban kuliya ba, idan aka kwatanta da dokokin da ke ƙasashen ƙetare?
To ba za mu iya cewa dokokin Najeriya kawai ba, illa su da kansu alƙalan da lauyoyin Najeriya dole ne su tashi tsaye don su jawo da martabar kansu da kansu da kuma martabar ƙasa, saboda a wani ɓangaren muna ga kamar ba wai ne kuma dokokin ba ne, a'a laifin wato masu ba da shari'a ne, kamar misali kaga in ka tafi kaje ka nemi alƙali ya baka damar da ba za a taɓa tuntuɓar ka ba ko kuma ba za a taɓa kama ka ba, kaga wannan baya cikin ayyuka, amma ra'ayi ne na alƙali na alƙali da yake zauna a ba da irin wannan don wato a cimma buri wanda yake da buri ne na ƙasa na cigaban ƙasa ba, na buri ne na kare waɗanda suke
Malam Awul Musa Rafsanjani kenan, daya daga cikin daraktocin kungiyar ƙasa da ƙasa mai fatukar yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa, wato Transparency International, a tattaunawa da na yi da shi a Abuja. A yanzu dai ana sa ran a ji sauran mutane guda hudu da ƙasar England ta ce ta kama, tare da Alison Madueke, da kuma za a fara yi wa shari'a yau daga can birnin London. Umar Faruk Musa, Amurka, a Abuja, Najeriya.